Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hadiza Kiyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litini 14 ga watan Satumba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hadiza da kanun labarai.
To Ibrahim, shugaban hukumar lafiya ta duniya Alation Turei ya ce hukumarsa ta yi hasashen karuwar mace-mace sanadiyar cutar COVID-19 a watannin Oktoba da Nuwamba. Sannan kuma gobarar daji da ke ci a sassan Amurka da ke arewa maso yammacin gabar tekun Pacific, ciki har da arewacin jihar California da Oregon da Washington, ta laƙume dubban gidaje da masarantu da kuma garuruwa. Haka kuma shugaban Belarus Alexander Lukashenko zai gana da shugaban Russia Vladimir Putin a yau Litinin a Russia.
Kanun labarin kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya. Za a ji yadda kungiyar yaki da almundahana ta ƙasa da ƙasa ta Transparency International ta ce za ta yaki cin hanci da rashawa a jamhuriyar Niger.
Za mu ba da kamar goyon bayan mu ga sabon kungiyoyin da ke tashi nan ƙasar Niger saboda su samu su bunƙasa su wallafa abubuwan da ya dace.
Za kuma a ji ci gaban hira da shugaban hukumar kula da tasoshin jiragen ruwan Najeriya kan batutuwan kuɗin fito da dai sauransu. Kamar kowace ranar Litini, yau ma muna tafa da shirin ilimi garkuwar ɗan adam. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya Alation Turei ya ce hukumarsa ta yi hasashen karuwar mace-mace sanadiyar cutar COVID-19 a watannin Oktoba da Nuwamba. A wata hira da kamfanin dallancin labarai na AFP a yau Litinin, Hans Klug ya ce lamarin zai yi muni. A watan Oktoba da Nuwamba za a ga ƙarin mace-mace. Klug ya kuma yi gargaɗin cewa rigakafin cutar ba zai kawo ƙarshen cutar ba. Ya ce a kodayaushe ina jin cewa rigakafin zai kawo ƙarshen cutar, ba haka ba ne, in ji shi. Kuma ma sani ba ko rigakafin zai iya aiki kan kowa. Muna samun wasu alamu a yanzu da ke nuna cewa rigakafin zai taimaka wasu mutane amma banda wasu, in ji shi. Ya ƙara da cewa kuma idan za mu samar da rigakafin daban-daban, aikin da wahala. Clark ya ce abinda zai kawo ƙarshen annobar shine lokacin da mu a matsayinmu na al'ummomi za mu koyi da yadda za mu ci gaba da rayuwa tare da cutar. Gobarar daji da ke ci a sassan Amurka da ke arewa maso yammacin gabar tekun Pacific, ciki har da arewacin jihar California da Oregon da Washington, ta laƙume dubban gidaje da masarantu da kuma garuruwa. Ƙalla fiye da eka miliyan na filaye gobarar ta lalata. Haka kuma gobarar ta kashe aƙalla mutane 35 a faɗin yankin. Haƙi da ƙaurin wutar sun haɗe sun lullube biranen San Francisco da Seattle da kuma Portland, inda suka haifar da mummunan yanayin iska da ba a taɓa ganin irinta ba a duniya. Haƙin da ya lullube yankin na barazana ga lafiyar miliyoyin mazauna yankin. Jami'an muhalli na jihar Oregon da ke arewa maso yammacin ƙasar sun bayyana yanayin iskar yankin a matsayin mummuna ko kuma mai tattare da haɗari ga bil'adama. Shugaban Belarus Alexander Lukashenko zai gana da shugaban Russia Vladimir Putin a yau Litinin a Russia. A gana wasu ta farko tun bayan ɓarkewar zanga-zanga a Belarus, ana sa ran Lukashenko zai nemi goyon baya don gwamnatinsa daga shugaban na Russia. Hukumar kare haƙƙoƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta yi tattaunawar gaggawa game da tashin hankalin da ke faruwa a Belarus. Aƙalla 'yan ƙasar Belarus 100,000 ne suka fito kan titina a Minsk, babban birnin ƙasar, jiya Lahadi a zanga-zanga mafi girma da aka taɓa gani a ƙasar tun nuna ƙin jinin shugaban Lukashenko tun bayan da ya yi ikirarin lashe zaɓen da aka yi ta ƙaddama a kansa a watan jiya, wanda abokan adawarsa suka ce an yi maguɗi a ciki. 'Yan sandan ƙasar sun ce sun tsare masu zanga-zanga sama da 100,000 a Minsk, an kuma ci gaba da kaman har zuwa maraice.
An jima kaɗan, Hadiza za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Niger, inda kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa da ƙasa ta Transparency International ta shiga wani shiri na koyawa matasan jamhuriyar Niger yadda za su fito su yaƙi almundahana a ƙasarsu. Haruna Mamman Baƙo, gare ka.
Kungiyar nan mai yaki da cin hanci da rashawa ta duniya Transparency International ce tare da tallafin Oxfam a ƙarƙashin kungiyar Danida ke ce yanzu haka tana ba matasa na kungiyar AJDN na jamhuriyar Niger horo domin su faɗakar da al'umma game da aibin cin hanci da rashawa a cikin harkokin tafiyar ƙasa. Wakilin kungiyar na Transparency Niger a wurin wannan bada horon a garin birnin Kwanni ya yi mini ƙarin bayani game da wannan horon da suka baiwa matasa da suka hada da maza da mata su 25.
Sunana Malam Sherif Isufu, ni ne rapporteur general chargé à la communication et relations publiques, kenan magatakarda mai kula da watsa labaru na wannan kungiyar da ake kira Transparency International wadda ke yaki da cin hanci da rashawa na Niger. To wannan projet muna tayar da shi tare da wannan kungiyar da ake cewa AJDN ba kwanne kurum bane, a zandar ma muna tayar da shi da wata kungiya da ake cewa AVAT. Wannan guri namu guri ne na a matsayin mu na kungiya ta duniya gaba daya, ko in ce kwararra dangance da ta yadda irin wannan abubuwa na kungiyoyi. Mu zamu ba da kamar goyen bayan mu ga sabon kungiyoyin da ke tashi nan kasar Niger saboda su samu su bunƙasa su wallafa abubuwan da ya dace bisa ga irin abubuwan da kashi na zana maka baya. Shine yasa a yau muka taru wannan ɗakin shawara na Mericin Kwanni saboda mu ba da horo bisa ga wa'ansu abubuwa kamar yadda na zana dangance da yaƙi da cin hanci da rashawa da ka'idodi da doka ta shinhiɗa na ta yadda wannan yaƙin cin hanci da rashawa kuma hallau da wannan ka'idodi da doka ta shinhiɗa bisa ga garda avi ko ko in ce kamun da ake yi ma mai wanda ake zaton yana da laifi a ƙarƙashin mahukunta masu iko aikin tsaro ko kuma detention preventive in ce kamun da aka iya yi ma mutum na jiran dalili.
A nahiyar Afirka a wani lokaci jami'an tsaro sukan wuce dan makaɗi da rawa wajen rike mutuwa ofishin su fiye da lokacin da doka ta ayyana saboda jama'a da dama na jahiltar inci da haƙƙin su ko da jami'an tsaro suna tuhumar su da wani laifi. Abinda ya sa kungiyar ta Transparency ke son ta hanyar waɗannan matasan na jamhuriyar Niger wayewa al'umma kai domin su san inda doka ta dakatar da jami'an tsaro ko da ya dakatar da su.
Sunana Muhammad Isu, ni magatakarda ne na wannan kungiya ta AJDN. Kungiya ce ta matasa da aka kafa nan cikin Kwanni, amma takarda gare ta ta izini wadda take iya aiki ta ƙasa ta yi aiki duka cikin ƙasar Niger, amma siyaji din nata nan cikin birnin Kwanni yake. Ito ga dai horo na yau abin da ya kusa shine cewa da garravi abin da ake cewa da Hausa hoki wadda ake mutum in ana zargin shi da wani abu tun bai kai ga likewa ba shine wanda ake yi ga bakin komseriya. To wannan ya kamata a ce mutane sun san menene haka nan, kun bayan menene haka nan din wani inci mutum yake da bisa ga wannan abubuwan, tunda a dunkule ne ake yin abun. Mutane ba a musu wayewa kai bisa ga wannan abubuwan, ba su san abubuwan da wannan abubuwan suka kusa ba. Kun bayan wannan bisa ga tsaron mutum kakin a like shi, akwai wanda ake cewa detention preventive, shi ko wanda ake kai mutum gidan kasu, tunda bayan komisariya gidan kasu ake kai mutum, ko wanda ake kai mutum gidan kasu ba tare da an mai shari'a ba, shi ko wannan mutumin yana da intituka ba ɗaya ba biyu ba uku ba, intituka da yawa gare shi, tunda har yanzu bai tabbata ɗan kasu ba. To bisa ga irin wannan abubuwan ma kamata a ce an wayar da kanun mutane sun san menene wannan abubuwan, kuma wani irin mataki mutum ya kamata ya ce ya doka, tunda har yanzu abin da ake cewa ga turance kun ba an tabbatar da mutum ya yi laifi ba har yanzu ba dan kasa ba sunan shi ba.
Wannan horon na zuwa ne a daidai lokacin da cin hanci da rashawa da ma wuce gona da iri da jami'an tsaro ke yi a waɗansu ƙasashe nahiyar Afirka ke ci gaba da turnike yunkurin ci gaban nahiyar a fannin tattalin arziki da ma ci gaban rayuwar al'umma, ta la'akari da cewa nahiyar na ci gaba da kasancewa ta baya ga dangi, ta la'akari da bincike na kowace shekara na hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya PNUD dangance da cigaban ɗan adam da ma tattalin arzikin sa. Haruna Mamman, bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryen mu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Hadiza da ci gaban labaran duniya.
Cibiyoyin gwaje-gwaje na musamman a Faransa da Sweden sun tabbatar da cewa an sanya madugun 'yan adawar Russia Alexei Navalny, gubar da ke illanta jijiyoyi ta zamanin Soviet da ake kira Novichok, a cewar gwamnatin ƙasar Jamus yau Litinin. A baya wata cibiyar gwaje-gwaje ta sojojin Jamus ta tabbatar da gano sinadarin a gwaje-gwajen da ta yi. Wani mai magana da yawun gwamnatin Jamus, Steven Siebert, ya ce cibiyar haramta makaman guba da ake kira OPCW a takaice, wadda ke birnin Hague, ita ma ta samu samfurin abin gwajin. kuma tana daukar matakan yin gwaje-gwaje a cibiyoyinta. Bayan binciken da cibiyar OPCW ke yanzu, cibiyoyin gwaje-gwaje masu zaman kansu guda uku sun tabbatar da cewa suna da hujjar sinadarin Novichok ne ya yi sanadiyar illata Navalny a cewar sanarwar Seibert. Bangarorin da ke fada Afghanistan sun zargi juna da kaddamar da sabbin hare-hare a kasar, yayin da wakilansu suka yi ganawar tarihi a rana ta biyu a jiya Lahadi a birnin Qatar. Ganawar sama da zaman lafiya da Amurka ta shiga tsakani. Fadan da aka yi tsakanin jami'an tsaron Afghanistan da mayakan Taliban a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ya yi sanadiyar kisan mutane da dama a cewar rahotanni, ciki har da mayaka daga bangarorin biyu da kuma farar hula. Har yanzu tashi hankali da ake yi na zama kalubale ga tattaunawa da aka dadi a Najira, wanda ake yi yanzu a Doha, babban birnin Qatar, wanda ta hada da manyan wakilan da ke shawarwari na 'yan Taliban da gwamnatin Kabul. Jami'an Amurka sun ce tattaunawar da ake yi tsakanin bangarorin biyu da ke fada a Afghanistan za ta mai da hankali ne kan cimma cikakkiyar yarjejeniyar tsagaita da kuma kulla yarjejeniya a siyasance da nufin kawo ƙarshen yakin da aka kwashe shekaru 50 ana yi a ƙasar da ke kudancin nahiyar Asia.
A gaida Hadiza da ta karanto na labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan zamu nufi Najeriya, inda za a ji ci gaban hirar da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande yayi da shugaban hukumar kula da tasoshin jiragen ruwan Najeriya NSC Alhaji Hassan Bello kan batun kudaden fito da cinkoso a tasoshin jiragen ruwan Najeriya da dai sauransu. Yusuf ya ci gaba da tambayar shugaban hukumar ta NSC dalilan ci gaba da samun cinkoso wanda kan kai ga karin kudin fito, sai ya ce
mun samu cinkoso a Papa Lagos kenan, kaga ba a samu shi a wasu garuruwa ba, amma Lagos an samu kamar yadda kace. Abinda yasa kuwa shine abu uku ne. Na daya, mun dogara da hanya ita ce ko muke yi don mu fitar da kayayyakin. Na biyu, ita hanyar ma da muka dogara ita ba ta da kyau, wasu wurare hanyar ta lalace kwarai da gaske. Na uku, akwai abubuwa jami'o'i da yawa ko ma'aikatoci da yawa wanda suke cikin wannan fitar da kaya, saboda aikinsu yana sa tsaiko a cikin fitar da kaya. Kamar babu abinda ake ce muskana a tashashin jiragen ruwan. Abinda custom ke yi sai dai su duba kowace container, a zo a duba a gani menene ya kamata a yi. Abinda zai dauki wajen awa biyar a yi container daya, amma idan an kawo scanner minti biyar ya isa a fitar da container daga tashoshin nan. Alhamdulillahi, hukumar custom tana nan ta kawo kudurin sa wannan scanner din a cikin tashoshin mu. To kaga wannan zai inganta yadda muke fitar da kaya. Sa'annan yanzu Nigerian Shippers Council ta ce fitar da kaya ko kai kaya a tashoshin nan ba wai dole sai ta kan hanya titi ba, dole mu yi amfani da dogo, dole mu yi amfani da kwale-kwale, manyan kwale-kwale da za a fitar da kaya. Yanzu abinda muke yi kenan. Yanzu haka in kanje akwai shirin da muka yi da mu da hukumar jirgin kasa da kuma su masu tashoshin, ana nan ana kai kaya kuma ana fitar da su. So in an kai amfani da wayannan kafa guda uku, za ka ga abubuwa su yi sauki insha Allah.
To baya ga wannan, za ga cewar kudaden da kukan ainihin samun mutane wajen shigo da kayayyakinsu ko fitar da kayayyakinsu, ana ganin cewar kuna tsawwalawa wajen samun sauki ga su 'yan kasuwa, wanda suke ganin cewar wannan tsawwala da kuke yi yana maida ainihin kasuwanci baya. Hasali ma wasu suna ganin sun fi gwammace musu kai kasashen su kai kayayyakinsu kamar kasar Benin su aje su a can, sannan su zo su yi smuggling nashi su shigo da shi kasan nan. Ba ku da wani tsari wanda kuke ganin cewar za ku kawo da ku sassauta ma 'yan kasuwa?
Wannan da ne, kuma an sassauta ma 'yan kasuwa. Aida ka ga su hukumomin masu jiragen ko kuma masu tashoshin duk abin sun ga dama sai su ce ga farashi. Amma tun lokacin da Shippers Council aka bata wannan mukamin na daidaita abu, babu wanda zai zo ya ce yau ga price ko kudin da zan sa kan fitar da kaya. Abubuwa sun yi kasa sosai. Ina baka misali kamar wannan tsucan da kasashen Italy suka samu na kwanan nan, abinda ake kira peak season surcharge, wanda za a biya dollar tsakanin dollar 1,000 da dollar 1,500 kan kawo kaya Najeriya. Amma kaga mun tashi tsaye, you know, tare da yan kasuwa na Najeriya, tare da hukumar ita basu tasirin Nigerian Post Authority, duk muka taso muka haɗa ƙarfi muka haɗa gwiwa, yanzu mun dakatar da wannan shiri da suke da. So kullum muna dubawa mu ga menene barashin da suka sa na fitar da kaya. Kuma in Allah ya so za a yi wata yarjejeniya nan zuwa wata uku, za a ga duk farashin na fitar da kaya daga tasha ya faɗi da kashi wajen 30.
To wannan kusan ana iya cewa al'umman Najeriya da dama suna cewa mun gaji da gafara, sa ba mu ga kaho ba tunda tun kama ainihin aiki a wannan gwamnati take ikirarin cewar za ta kawo sassauci ga talaka da ke ainihin shige da fice. Amma har bisa hazal yau ana iya cewa kashi kusan 70 na 'yan kasuwar Najeriya ba sa shigowa da kayayyakinsu ta Najeriya, ta bodojin Najeriya, sai su shigo ta
Nijar. Ba ga wani a yanzu Najeriya an fi ma samun kayayyaki suna shigowa cikin wannan yankin namu na Afirka ta Yamma. Ai, muna da wajen kashi 70 na kayan da ke zuwa yana zuwa ta Lagos, you know, ko Port Harcourt ko Warri da sauransu. Saboda haka ba gaskiya bane a ce ana fitar ta wani ta wasu kasashe. Abubuwa kuma sun yi dama, kullum kuma ana inganta abubuwa. In Allah, abinda kawai ke kawo muna cikas shi ne hanyar nan, hanya ta titi da zuwa ita tashar jirgin ruwa wadda ta lalace. To albishirinka kuma ana nan ana gyaran wannan hanya din. Hanyoyi guda biyu, Creek Road da Liverpool, har an gama su. Wannan zai kawo sauki kwarai.
Shugaban hukumar kula da tasoshin jiragen ruwan Najeriya kenan Alhaji Hassan Bello a hirarsu da abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi.
Jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin koshin lafiya. Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu duba irin halin da kwalejojin horas da malamai a Najeriya suke ciki, musamman idan aka yi la'akari da halin da duniya ta shiga a sanadiyar annobar coronavirus. Shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai ta NCCE, Farfesa Babba Aliyu, ya ce idan daddawa da wari, to lallai bera shi ma da sata, sai an haɗa hannu da hannu wajen ganin an cimma abin da aka sa a gaba tsakanin gwamnatoci da iyayen yara. Ya zuwa yanzu suna aiki tukuru don ganin makarantu sun koma bakin aiki nan ba da jimawa ba.
Gwamnati ta ɗauki mataki ko matakai, sannan ko muna ganin yiwuwan ci gaba da wani tsari sabili da maimakon zama haka, mu ga ko akwai yadda za a yi a samu ci gaban karatun nan ko da ana gida. To don haka gwamnati ta ɗauki wani mataki na a buɗe makarantun nan, amma ababen da take nema a yi aiwatar a saka su a wurin kafin yara su dawo abu ne wanda yake bukatan kuɗi, kuma in an samar da su ɗin ma akwai bukatan a ci gaba da amfani da su har zuwa tsawon lokacin da yara za su samu hutu. Ba abu ne kawai na sati ɗaya, sati biyu, sati uku, wata guda ba, a'a, sannan ababin nan da ake bukata ana son kuma a sa su a ajiye su a wurare da yawa a cikin makarantar a bayan gida ne wajen shiga aji ne ko ina ana son a ajiye su a wuraren muke ganin koda ita gwamnatin tarayya za ta buga kirji ta samar da wannan abu a kolejojin da suke nata na gwamnatin tarayya to CTSFA sannan kuma makaranti masu zama kansu fa to shine abun da yasa ita gwamnatin tarayya take dan abun kuma tana waiwaye tana ganin yadda za a samu aiwatar da wannan abu a gaba ɗayan wayannan makarantu abu na biyu kuma shine shin akwai wani tsari ne wanda za a ci gaba da karatun nan ta yanan gizo kuma ya zamanto kowane makaranta tana karantar da ɗayanta da suke zanne gida a wannan tsari ila ne iya bincikenmu dai mun ga mai yiwuwa ne amma ba a dukkan makarantun ba wasu za su iya yi wasu ba za su iya yi ba to a cikin irin wannan hidima kuma idan ka ce wanda za su iya yi su ci gaba wanda ba za su iya yi ba su zanna to za a samu katsewa ko matsala game da manhajar da ake so a aiwatar din don haka shi ma dai amma muna ƙarfafa gwiwan duk waɗannan makarantu su yi ƙoƙari su ga ko za su iya shiga wannan tsari na karatu da amfani na yanar gizo da su kwamfuta da sauransu batun waɗannan al'amura da covid din nan ya kawo kusan duka duniya ne yawancin ƙasashen nan kowa ma na fama da shi sai dai ya bambanta daga ƙasa zuwa ƙasa mu kuma a Najeriya gaskiya akwai ɗan sakaci a game da ilimin malamin makaranta amma wannan ba shine zai hana mu ci gaba don aiwatar da wannan tsarin sun dawowa makarantun ba muna son a dawo muna son kuma a ci gaba da e-learning din a fara kuma ci gaba kuma muna son abun ya daukaka ba ma son abin da za a fara shi a zo a tsaya gaba daya sai abun katsewan sai sake kawo wani matsalan da kuma sai an sake yin sa to don haka mu iya abin da muke danyi kenan da taimakon gwamnati tunda shi ilimi a Najeriya iyaye in ya kai wani matsayi iyaye ba ce musu za a yi su kawo wani kudi don wannan abu ba sha'ani ne gwamnati gwamnati kuwa duk lokacin da ta dan gajiya ko kuma sha'anin matsalan kudi ya shigo dole fa zai shafi komi da komi
to idan na fahimce ka kana nufin kenan ku a hukumance da kuke ainihin bibiyar yadda waɗannan kwalejojin horas da malamai suke ainihin gudanar da al'amuransu ba ku da tsari wanda yake na dole na tilasta ma waɗannan kwalejojin horas da malamai su koma su ci gaba da karantar da yara ta kafafen yanar gizo kenan
akwai abubuwan da muka rubuta ko muka tsara shi a cikin wasu takardu muka aika musu abubuwan da ya kamata ya zamanto yana nan a makarantar kafin mu ce makaranta kaza za ta iya ci gaba da karatu to waɗannan ababen ne nake kokari faɗa maka cewa makarantun nan ba su da kuɗin da za su sayi waɗannan abubuwa
idan kana cewa makarantun nan ba su da kuɗaɗen da za su sayi waɗannan kayayyaki da ake da bukata wannan yana nufin cewar gwamnatin tarayya ta gaza wajen samun musu da waɗannan kuɗaɗe domin su aiwatar da wannan aikin kenan
to mun kai wannan magana wajen gwamnatin tarayya gwamnatin tarayya tana dubawa amma a yanzu dai kam ba mu samu dauki ba
to ana iya cewa kenan yanzu rashin daukin da ba ku samu daga gurin gwamnatin tarayya ba babu wata dama da za ku yi amfani da ita ko da iyayen yara su ba da wani tallafi ne domin a koma da yara makaranta saboda wannan zama da suke yi yana da rashin alfanu ga karatun yara
to dai wannan tambaya yana da kyau amma a gargajiyance iyayen yara ba su daukan nauyin ilmantar da ƴaƴansu in sun kai wannan matsayi na makarantar gaba da sakandare in ko kace zaka kawo wannan a yanzu sai ya zama wani abu daban ba za a samu goyon baya ba kuma iyayen yaran za su yi ta ce an kawo musu wata matsala da sauransu amma inda za a samu din ai dama gunda gwamnatin tarayya ta je ta dangaza sai ta samu tallafi kuma daga gurin yara iyayen yara in zai yi domin ilimin nan ilmantarwa din tukuna mu anamu dabi'a da gargajiya ai hakki ne na iyaye hakkin danka ya karatu yana wuyanka tsari ne da aka kawo a gwamnatance yanzu aka ce gwamnati za ta ma
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji ci gaban wannan tattaunawar da wasu hanyoyi da suke kokarin bi. Yanzu a madadin bakon namu, Farfesa Baffa Aliyu, shugaban hukumar kula da kwalejojin horas da malamai a Najeriya. Sai saura abokan aikin mu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare tam.
Yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email.
A yau saƙonmu na farko ya fito daga wani Shehu Adamu Rijjo, inda ya ce, dama an ce duk wanda ya samu rana zai shanya ne, amma idan ba haka ba, ya zai Obasanjo ya kira gwamnatin shugaba Buhari a matsayin gwamnatin da ke shirin raba kan 'yan ƙasa? Bayan a Najeriya muke, kuma mun san yadda Obasanjo ya gudanar da mulkinsa. Sai kuma saƙon Lawal Sani na Kawo Daura, inda ya ce, salam muryar Amurka, ku gaya wa shugaba Buhari na Najeriya cewa ya sassauta matakin da ya ɗauka na rufe kan iyakoki domin a samu damar shigowa da abinci zuwa Najeriya, saboda a samu sassaucin tsadar kayan abinci. Gaskiya halin da al'ummar Najeriya ke ciki a dalilin tsadar abinci ba mai daɗi ba ne. Sai kuma saƙonmu na gaba daga wurin Sani Muhammad Chindo, inda ya ce, da Allah ku bani dama in yi kira ga hukumar samar da ruwan sha na jihar Bauchi. Ya kamata ta duba matsalar ruwan da ke unguwar Karofin Madaki, domin a gaskiya yau mun share kimanin wata huɗu kenan ba mu samu ruwan famfo ba. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga yadda ya dace. Sai kuma saƙo daga Aminu Adamu Malam Maduri a jihar Jigawa, inda ya ce, assalamu alaikum muryar Amurka, fatan alheri ga dukkanin ma'aikatanku. Hakika akwai bukatar gwamnatin kasar mu ta Najeriya ta samar da tsare-tsaren da za su taimaka wajen rage radadin tsadar rayuwa da ake ciki. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo wa talakan Najeriya mafita. Sai kuma saƙon Usman Shitu Mahuta, inda ya ce, hakika idan bira da sata to da dawa ma da wari. Kamakamin da 'yan hamayya na jam'iyyar APC a jihar Zamfara ke kukan yi cewa gwamnati na amfani da jami'an tsaro ana kama su, akwai lauje a cikin na'i domin ruwa baya tsami a banza. To masu sauraro, mun gode ku ci gaba da aiko mana saƙonnin naku.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya Reshen Turai ya ce hukumarsa ta yi hasashen ƙaruwar mace-mace sanadiyar cutar COVID-19 a watannin Oktoba da Nuwamba. A wata hira da kamfanin dallancin labarai na AFP a yau Litinin, Hans Klug ya ce lamarin zai yi muni. A watan Oktoba da Nuwamba za a ga ƙarin mace-mace. Klug ya kuma yi gargaɗin cewa rigakafin cutar ba zai kawo ƙarshen cutar ba. Ya ce, a koda yaushe ina ji cewa rigakafin zai kawo ƙarshen cutar, ba haka ba ne, in ji shi. Kuma ma sani ba ko rigakafin zai iya aiki kan kowa. Muna samun wasu alamu a yanzu da ke nuna cewa rigakafin zai taimaka wasu mutane amma ban da wasu, in ji shi. Gobar daji da ke ci a sassan Amurka da ke arewa maso yammacin gabar tekun Pacific, ciki har da arewacin jihar California da Oregon da Washington, ta laƙume dubban gidaje da masarantu da kuma garuruwa aƙalla fiye da eka miliyan na filaye. Gobarar ta lalata. Haka kuma gobarar ta kashe aƙalla mutane 35 a faɗin yankin. Haƙi da ƙaurin wutar sun haɗe sun lulluɓe biranen San Francisco da Seattle da kuma Portland, inda suka haifar da mummunan yanayin iska da ba a taɓa ganin irinta ba a duniya.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Hadiza Kiyari, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leras Gresham wacce ta hada mana sautin da injiniyan mu na yanzu. Ni Ibrahim Kadama Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.